عليكم ورحمة الله. من عشرين ده بكوي قوتن ذو الحجة إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ده يادة لليهدو ده أربعين ده بكوي وان ده يديدي ده شاء أكو قوتن شدة شكرا تدبو بيو عشرين ده شدة قراتم من تلاتين ده بيقو ده أكو ني karatunmu na 33 a cikin littafin Ar-Rahiqul Makhtum. Yau za mu tashi Al-Hadul Makki, wato rayuwar da aka yi a lokacin ana Makka. Hayatun Nubuwati war Risalati war Da'wa, wato rayuwar annabta da rayuwar manzanci da kuma rayuwa ta da'awa, rayuwa ta kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, yadda annabta ta fara da kuma manzanci da kuma ainihin kira, fadakarwa da gargaɗi da wa'azi. Annabta shi ne farko abin da Allah ya saukar da shi, kuma yake alaihi salatu wassalam ya zamanto annabi da Allah ya saukar mai da iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. A zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi ɗin risala kuma shine ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa thiyabaka fa tahhir wa rujza fajur wa la tamnun tastakthir. Da sauran ayoyi da'awa kuma shine umarnin da Allah ya bashi ɗin ya tashi ya kira. To duk za mu ganin waɗannan abubuwa guda uku dukkansu an yi su ne a zamanin ana rayuwa a garin Makka. Annubuwatu wa da'watu, annabta da kuma da'awa. Annubuwa ma'anar da shine ɗaukaka, arrif'a shine ma'anar annabta. Kalma ce da aka ɗauko daga wato abin da yake tudu, kaga tudu sama yake, madaukaki ne akan gangare. To daga nan aka dauko kalmai. Idan kuma ka sama wawun hamza kace annubu'a, tana nufin labari kenan, daukaka ko kuma labari. In babu alhamza ga waw, abin nan daukaka kenan. In kuma an yi ma waw alhamza, to labari kenan. Kuma duk babu cin karo tsakanin su. Labarin Allah ke ba annabi shi, ɗaukakan mawa ke ba shi, duka Allah ya haɗa mashi, ya ba ya labari kuma ya ba ya ɗaukakan. Walaƙar faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Addawa kuma shi ne kira, faɗakarwa da tunatarwa, kira zuwa ga Allah, zuwa ga addinin Allah, zuwa ga musulunci. Shi ake ce mami shine da'awa. To mallam yace Al-Hadul Makki, lokaci na Makka. Tanqasimu hayatu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kasu ne bada an sharrafahu Allah, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka shi, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama shi bin nubuwati da annabta, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam girma saboda annabta da ya bashi, war risala da kuma manzanci. Annubuwa daga naka dauko kalmar annabi, ar-risala kuma daga naka dauko kalmar rasulu. Ila hadin, to rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya girmama shi da annabci da manzanci, rayuwar ta kasu gida biyu. Yamtazu ahaduhuma 'anil akhar, kowane ɗaya daga cikin wato lokacin guda biyu yana bambanta da ɗaya, tamaman imtiyaz, cikakken bambanta, ma'ana bambancin cikakke ne tsakanin rayuwar da aka yi a Makka da rayuwar da aka yi a Madina. Ko ba haka ba? Da rayuwa a Makka an yi ta cikin kunci, cikin wahala, cikin bala'i da masifa, cikin bakin ciki da bacin rai, cikin kwashi ba dai, tare da cewa ba fada ake ba, ba yaƙi ake ba, ba jihadi ake ba, karantarwa kawai ake, ana kiran mutane zuwa ga addinin Allah, amma su mutanen Makka suka ce ba su yarda ba. Lalle sai an yi tashin hankali, sai sun hana wannan fadakarwar da wa'azin da ake. Madina kuma na aka rayu salin alim, a cikin girma, a cikin farin ciki, a cikin ɗaukaka. Ɗan cikas ɗin da ake samu bai kai kawo, bai kai na Makka ba. To ka fi kenan kowace rayuwa ta bambanta da tsayin rayuwa ɗin. Wahuma mala ya ce waɗannan lokuta guda biyu, waɗannan zamuna guda biyu, na farko su ne al'adul makki, zamani na Makka, rayuwa da aka yi a garin Makka. Talata asharata sana, shekara 13 taqriban, kusan haka. Shekara 13 aikinsu ne cikin wahala, ba duka tashi, cikin mawuyacin hali, cikin kunci da tashin hankali. Na biyu al'adul madani, shi ne zamani na Madina. Ashru sanawatin kamila, shekaru 10 su kuma cikakki, haka aka yi su. An yi su cikin ɗaukaka, cikin izza, cikin buwaya, cikin murna, cikin farin ciki, cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Thumma yashtamilu, malai ce sa'an nan yana ɗauke kullum minal ahdaini, kowane ɗaya daga cikin lokutan guda biyu, ala iddati marahila, a bisa matakai-matakai daban-daban masu yawa. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan lokutan guda biyu yana ɗauke da zango-zango-zango-zango da aka yi ji ana yadawa. Li kulli marhalatin mina, ga kowane zango daga ciki, khasa'isu, yana da abubuwan da suka keɓance shi. Kowane zango ya sha bamban da zangon da ke bayan shi. Tamtazu biha, tana bambanta da su an ghairiha, daga waninta. Ma'ana kowane zango yana da abubuwan da suka keɓance shi. Kowace wahala, to akwai abubuwan da suka dangance ta, akwai irin wahala ɗin. Kowane mataki da aka taka, to akwai wasu abubuwa wanda mataki na gaba ba a samu ba, ko kuma sun ɗara na baya. Kowa dai yana da bambancin da ya bambanta da shi daga ɗan uwan shi. Yadhharu dhalika jaliyan, malam yace wannan zai bayyana ƙarara. Bada nazari daƙiƙi, wato bayan tunani mai zurfi, ila zurufi, ya zuwa yanayi-yanayi, allati marrat biha da'wat, wanda da'awa ta zo ta wuce da su, khilal al'ahdaini, a cikin waɗannan lokuta guda biyu. Wa yumkinu taqsimul adil makki, malam yace ana iya kasa zamani na Makka ila thalathi marahil, ya zuwa zango-zango guda uku. Na farko marhalatu da'wati sirriya, wato zango na da'awa ta ɓoye, da'awa ta mi? Ta sirri. Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, amma yake sirrin ta mi? Da'awa a ɓoye ake yi, ba ƙarara ba, ba salati bika, ba zuwa masallaci a yi, cikin gida ake a ɓoye. Mutane ne a ɓoye, kuma za ka je kai ma abokinka magana, ce mai Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya bayyana, yana daina karantar da mutane, kuma yana kiran mutane zuwa ga zuwa abota ma Allah shi kadai. A sirrance kai ba za ka karɓi da'awa ba, ba za ka karɓi kiran Allah ba, ba za ka karɓi imani da manzon Allah ba, a cikin sirri. In mutum ya karɓa shi kenan, bai karɓa ba ka kyale shi. Haka kai ma za ka je makaranta ba tare da wani ya sani ba. Ɓoye. Ku je ku yi karatu, ku yi ni, ana maku karatu, ana koya maku addini a ɓoye, kuma ku yi tuwa a ɓoye. Wurin ɓoye ake shiga, kuma a ɓoye ake hitawa. Wannan da'awa ta sirri an yi ta salasa sanawat, shekaru uku aka yi ana yi a sirrance.
saboda wata hikima ta Allah. Annabi Nuhu ma ba ya ce ba wa asrartu lahum israra ba, na gaya musu da wannan, na kira zuwa ga Allah a boye, na sirranta musu matakan sirrantawa ba tare da wani ya sani ba. To kenan kaga sunna ce ta annabawa cewa abu in aka fara shi ana fara shi ne, ana fara shi da sirri, har inda zai hita wakarara kowa ya ji shi. To sirri shi ke taimaka maka ku yi gini, ku samu ƙwarin gwiwa ta yadda in kun bayyana to kuna iya gwagwarmaya da kowa. Amma kuna farawa, wani ya gaba iyawa sai ya gude ta yi shi, wasu da yawa ma za su ta yi su. Na biyu, marhalatu ilalid da'wa, zango na bayyana da'awa fi ahli makkata a cikin mutanen makka su kadai. Litundhira ummul qura, yawwa kai ba mutanen Madina, mutanen makka gargadi ka musu wa'azi ka fadakar da su. Daga baya kuma man haula, inda ai ba rana dai za ka yi nan ba kuma ka tashi ka kai kawai ka iya da inda kake tukuna, sannan ka tashi ka je wani wuri. Min bidayati sanati rabi'a, wannan kuma ya fara ne tun daga farawar shekara ta hudu, minan nubuwa zuwa annabta, daga annabta ila hijratihi sallallahu alaihi wasallam, ya zuwa hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila al-Madina, ta zuwa Madina. Yanan shekara nawa kenan? Canga uku shekara a? Sha uku haka yi. Shekara sha uku haka yi maka ko? To tun daga shekara ta hudu a zuwa shekara ta goma sha uku. Shekara nawa kenan? Goma haka yi. Na uku, marhalatu da'wa, mataki zango na da'wa kharija makkata a wajen garin makka. Wa fushuha fihim, da kuma watsuwar da'wa din kira zuwa ga Allah cikin su, shine fushu afshu salama bainakum. Min awakhir as-sanati al-ashira, tun daga karshe karshen shekaru shekara ta goma, minan nubuwati ta annabta, wa qad shamalat al-ahd al-madaniyya, kuma ita ma wannan ta shafi zamani na Madina. Umtaddat, ta miƙe, ila akhir hayatihi sallallahu alaihi wa sallama, har zuwa ƙarshen rayuwar shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam. Kenan kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen garin Makka ya shafi tun daga shekara ta goma haka sharayuwa an di, yana cikin bayyana da'awa a wajen kaga Madina, ai wajen Makka take, har zuwa Madina, har zuwa ƙauyuka, har zuwa sarakuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zanki aika musu wasiƙu, yana kiran su zuwa ga Allah subhanahu wataala. To waɗannan su ne zanguna guda uku na Makka. Malam yace amma marahilul ahdil madani, amma zango-zango da aka yi na garin Madina, na zamanin Madina, ba sa ya ji u tafsiruwa, bayaninsu zai zo fi mawdhihi, a cikin wurin shi. Fi zilalin nubuwati war risala, na farko shi ne za mu magana a kan wato innuwa annabta da kuma manzanci. Fi ghari hira, a cikin kogon hira, لما تقاربت منه صلى الله عليه وسلم الأربع سنه كي لما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم الأربعين لوك سند شكر من ذال صلى الله عليه وسلم سك فسا أربعين ودي أربعين كوبا دي كوبا دي منا كاني هكو دو من دا بند يكو سد أبا أنا باشي سنة والنام danka 47 37 ana ce musu 40 domin tsakanin ka da su ba yawa, ko ba haka ba, amma da 5 da 4 da 3 a ce ma shekarun ka 40 ba yiwa, amma in abu yayi kusa shi yasa galibi ake cewa da manzo Allah ya kai shekaru 40. taqarabat min sinnuhu sallallahu alaihi wa sallam al-40 lokacin da shekarun manzala sallallahu alaihi wasallam suka kusa shekaru 40 wa kanat ta'ammulatuhu al-madiyah la'akari da tunani da lura ta manzala sallallahu alaihi wasallam wadda ta wuce qad wasa'at ash-shaqqata al-aqliya wato ta yalwata tunani na hankali da Annabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain qaumi tsakanin shi da mutanen shi lokacin da haka ya bayyana hubbiba ilayhi al-khala'u sai aka sanya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a san kadaita da ya kusanto waɗannan shekaru kusan 40 kashi da ma yana da iyali ya mai shekara wajen lokacin sha wani abu da aure Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka sanya mai san kadaita kawai sai yaji yana son bari ya zan yi kadaita shi kadai domin lokacin bayyana girman shi ya kusa lokacin bayyana daukakar shi da matsayin shi yayo kusa sai aka sanya mai ya zanki zama shi kadai shine al-khala'u al-khala'u shi sai laraba ke ce ma magewa al-khala'u saboda kai kadai ke shiga kadai ce kenan ko fa kana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya khudhu as-sawiqa yana daukan as-sawiq sawiq shine warau-warau ko gumba wani dai abu wanda kullu ne wanda za a baka kaji ka zanki ba kana dama kenan kamar hura ko gumba wal ma'a da ruwa wanda za ya zanki dama wannan sawiqa din wa yadhhabu ila ghari hira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam bi jabalin nur a cikin dutsen da ake cewa jabalin nur in ku gani shi dutsen sunan jabalin nur dutsen haske tunda can Laraba ke kira shi da wannan suna ala mab'adati nahwu milayn min makka akan nisan kusan tafiyar da take mil 2 daga garin makka mana kusan mil hudu ba kaɗan ke nan millimeter hudu na zamani haka ne ko domin dimil ɗaya yana san matsayin mil ɗaya da rabi yana millimeter ɗaya da rabi namu to kenan dai tahiyar ba nisa daga makka zuwa wurin ya kai daga nan zuwa ina ya a tsibiri ai ta tsibiri ta kai 5 ko 6 ko 7 ma ce ko to a ce rabin tsibiri kuma uwa da danta uwa da danta ai ba ta kai rabin tsibiri ba dogon kare kuma ai tsibiri ne gane da tsibiri ai kai kilo dai ba to nan dai inda misali dai abin nan tafiyar mil uku haka millimeter uku yawwa kamar garaji na yana nake wa huwa gharun latif kuma shi kogon yara kogo ne wanda yake kogo ne karami latif kogo ne mai sauki kan kararrami ne haka baki ba irin wargajejen kogo bane quluhu tsawon shi arba'atu azra'i tsawon shi zira'i wani ne in ka shiga ciki kamu hudu ne tsawon shi yawa tsawon shi na sama daga ƙasa zuwa sama jira'i hudu ne wa arduhu fadin shi kuma a salasatu arba azi abin nan zira'un zira'i guda ɗaya ne wa salasatu arba da kuma yanayi mana zira'i uku ne da rabi min zira'il hadid daga ainihi zira'i na ƙarhi mana kamu irin na ƙarhi awu da za a irin na ƙarhi mana kenan duki abin nan kogo ne dan karami bai wuce gaba haka bai kai gaba ba
waɗin shi, tsawon shi kuma ya iya kai tsawon mutum haka, matsakaicin mutum. Amma faɗi ɗan ƙararrami ne ba ya da faɗi. Aisha sa Abubakar radiyallahu anhu ya ce da sun diba da sun gamu saboda ɗan ƙarami ne. Inda babba ne sai su shige wani wuri inda ba a ganin su, amma ɗan ƙararrami ne, matsatse ne haka. Fa yuqimu fihi, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zannawa a cikin shi sharar Ramadan, watan Ramadan duka. ويقضي وقته كما النبي صلى الله عليه وسلم ينا قارد da lokacin shi fil ibadati a ce ibada wace irin ibada ce Allah kadai ya san wace irin ibada yake wa tafkir da kuma tunani fi ma hawlahu cikin abin da ke gefen shi min mashahidil kauni nayi nayi ababan da halitta mana ganin halitta haka, ganin halittu daban-daban, sama da ƙasa da rana da wata da taurari da mutane da tsuntsaye da dabbobi da duwatsu da itace da ruwa, waɗannan dai abubuwa muzalla yana tunani game da su. Wa fi ma wara'aha, kuma yana tunani cikin abin da ke bayansu, min ƙudratin mubdi'a, na ainihin ikon Allah subhanahu wata'ala wanda yake mai ƙayatarwa. In ya kalli halitta ɗin kuma sai ya yi tunani game da lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko akan komai, yadda ya rana, tare da cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar mashi da wani abu ba wanda ya bayyana mashi haka. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mai ɗabi'an ganin haka da yarda da haka, cewa halittun nan gaba ɗaya bayansu akwai wani iko, shi ne Allah. Akwai wani iko wanda yake mai ƙarfi, mubdi'a, mai ƙarfin ƙirƙira, badi'u samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake mahalicin sammai bakwai da ƙasai bakwai, shi ya ƙirƙire su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin cewa bayansu ba su suka yi kansu ba, akwai wanda ya yi su. Domin kai ka san baka yi kanka ba, to babu wani abu a hankali wanda yake iya yin kanshi sai an yi shi. Da abin da ka gani, to akwai wanda ya yi shi. In ka ga sawu, to akwai wanda ya taka shi ya wuce. In ka ga kashi, akwai wanda ya yi shi, na tsuntsu ko na mutum ko na dabba ko na ƙwaro. In ka ga ƙwai, shi kadai ka san akwai wanda ya nasa shi ya tahe bar shi. To da abin da ka gani cikin duniyar nan, to akwai wanda ya wannan abin, har sai an kai ga wato gano cewa wanda ya wannan abin ya kirkiro shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ghayru mukminin, kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai kwantar da hankalin shi da natsuwa ba ne, lima alaihi qaumuhu, game da abin da mutanen shi suke a kan shi, ma'ana abin da mutane suke a kan shi a cikin garin Makka. Bai saba Annabi sallallahu alaihi wasallam da tsuwa ba, bai yarda da su ba. Min aqaidi shirki, na ainihi aqidin shirka, na bauta ma wani Allah, na bauta ma gumaka ga suna ana ta yi, almuhalhila, waɗanda suke aqidu ne masu hallakarwa. Wa tasawwuratiha, da kuma ainihi tunaninsu, alwahiya, wanda yake tunani ne mai rauni game da mu'amalarsu da Allah subhanahu wataala, game da ibadarsu. To duk waɗannan abubuwa ba sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya natsu ya kwantar da hankali, ya ji ya yarda da abin da mutanen Makka suke a kan shi. Ina ganin duk wannan shirme ne kawai suke, shi yasa bai yi tarayya da su ciki ba, bai taɓa aikata ko ƙwara ɗaya ba, saboda mi? Rishin natsuwa da abin. Kuma haka nan ne, abin ɓarna ce, ba gaskiya ba ne. Walakin sai dai laysa bayna yadayhi tariqun wadihun, gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wata hanya bayyananniya, wala manhajun muhaddadun, kuma gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wani tafarki wanda yake iyakantacce, ballantana ya gaya masa abin da suke ba daidai bane. abinda suke ya yi kuskure ko kuma ya saba ma Allah ko kar amma dai bai san abin Allah ta'ala ya kyamatar da shi san wannan abubuwa kawai yaji baya so cikin rai shi amma a hannun shi babu mi babu wani dalili babu wata hanya da zai gaya masa ga ita ce ya kamata sai saboda wata hikima ta Allah wala tariqun qasidun kuma babu wata hanya matakai abin nan mafificiya yatma'innu ilaihi wanda zai natsu zuwa gare shi wayardahu kuma yarda da shi wa kana ikhtiyaruhu sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al'uzla man dan Allah sallallahu alaihi wasallama zaben shi ga wannan kaurecewa dake bantai ya zamanto qarafan wani bangare ne min tadbirillahi lahu na ainihi tafiyar wa Allah subhanahu wata'ala gare shi cewa Allah ne yake tafiyar da lamarin shi wal yakuna inqita'uhu saboda kuma yankewar shi ta zamanto daga mutane an shawagilil ard daga ainihin shagulgulan duniya zamanto wa zajjatul haya da kuma hayaniya ta rayuwa umumun nas da kuma ainihin damuwar mutane as-saghira kanana allati tushghilul haya wanda take shagaltar da rayuwa da zamanto nuqqata wata alama ce ta tahawulin charata listi'dadin ga ainihin tanadi da shiri lima yantaziruhu min al-amri al-azim game da abin da yake jiran shi da al'amari mai girma mana duk hudodi da harkokin duniya da manzo Allah yake musu duk hayaniyar rayuwa ma duk manzo Allah yake mata zamanto kullum sai yaje cikin dutsen nan ya dauki kwanaki can yake yi ne can yake kwana in kaga ya dawo sai in guzurin da ya dauka na abincin shi ya kare sai ya dawo kuma ana bashi kuma sai ya koma haka yi zanki rayuwa duk yana yin wannan ne malai yake saboda mi saboda abin da yake jira abin da ke jiran shi na al'amari mai girma da Allah subhanahu wata'ala zai bashi bai sa'idu da haka sai ya shirya ne tahammuli al-amanati al-kubra domin dauka amana mafi girma wa taghyiri waje al-ard kuma saboda ya canza fuskar kasa gaba daya kaga ya dauki amana kuma ya canza bi yawa amma ba rana dai bai canza fuskar kasa ba rana dai ya kawo canji ba wani canjin ma sai bayan shi aka same shi kuma ka dibi ikon Allah manzo Allah shi ne ya dora mutane ba su canza duniyan amma daga Makka da Madina da Taif da wasu ƴan garuruwa nan bai wuce nan ba ta inda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam nan cikin kasashen su na inda ya tashi nan kadai ya rayu bai je manyan kasashe ba makwabta bai je Misra ba bai je Sham ba bai je Iran ba bai je Yaman ba dole ne sai dai ya aika manzannin shi amma shi yana nan zaman shi amma duk da haka nan kuma ya canza duniya kuma ta canzu dole ta karbi canjin saboda shi al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala sai baki iya kuma ce sai ka gani da idanunka wanda kake iyawa shi za kai kuma wannan din da kai shine canjin shine kokarin da zaka iyawa kuma shi ne kokarin da Allah zai biya ka yawa in kace sai kai ko ina sai ka je to ka hada kanka da mi da aikin da yayi karhin ka wa ta'dil kuma da daidaita khatti tarikh tafiyar tarihi shi ma daidaita shi a gyara shi ya koma tarihi kyakkyawa da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shirin daukar wannan to saboda haka malam yace dabbara Allahu lahu Allah ta'ala ya shirya mashi hadhihi al-uzla wannan kaurecewar da yake yi qabla taklifihi bir risala gabanin a dora mashi manzanci gabanin ya dauki wannan manzancin da Allah subhanahu wata'ala ya dora mashi bi talati sanawati da shekaru uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta wannan zama cikin dutsen kogon Hira yanqaliqu yana tafiya fi hadhihi al-uzla a cikin wannan kaurecewar da yayi shahran zaman wata ɗaya mina zamani nayi nayi lokaci bana yana tafiya sai yayi wata ɗaya a cikin wannan zaman da yake sa'an nan ya dawo gida kuma tare da cewa yana da iyali ma ruhi alwujud at-tariqa tare da ran samuwa wanda yake sakake wa yatadabbaru ma wara alwujud sa'an nan kuma yana tunani yana lura da abin da ke bayan duniya shine alwujud min ghaibin maknunin na gaibin da yake boyayye kamar can da aka yi maganan wa fi ma wara min qudratin mubdi'a to haka nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana la'akari yana lura da abin da ke bayan duniya din nan akwai wani gaibi wanda yake boyayye ma'ana akwai wanda yake tafiyar da duniya ranan nan da take hitowa daga gabas ta wadi yamma to akwai wanda ke sa ta haka wata da yake bayyana sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai ka ganye ga yadda yayi haske cikin duniya akwai wanda ke sa shi wannan kuma daga baya sai kaga hasken na dishewa hasken na dishewa har sai ya kai ba hasken haka taurari da ke fitowa haka mutane da suke ta rayuwa wani ya rayu wani ya mutu wani ya samu wani ya rasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yana lura da wannan abubuwa cewa wannan abubuwan ba suke yin kansu da kansu akwai wani wanda yake yin su shine Allah subhanahu wataala kuma kaga Allah ai gaibi ne ba a ganin shi ladina yu'minuna bil ghaibi wadanda suke ba da gaskiya da gaibi Allah subhanahu wataala mu gare mu gaibi ne saboda ba mu ganin shi yawa Allah ba a ganin shi kuma bai kamata a gan shi ba ana dai duniya malaran lahira Allah subhanahu wataala zai ba musulmi dama su ganin shi hatta hina ko hatta yahina mau'idu at-ta'amul har sai lokacin yin mu'amala yayi ma hadha al-ghaib tare da wannan gaibin indama ya'zana Allah a lokacin da Allah subhanahu wataala zai yi izini to wannan shine takaitaccen wato abin da ya faru tun daga shekara ta 36 ko da 7 zuwa shekara ta 40 da aka fara yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahyi to shine takaitaccen bayanin me yasa manzon Allah alaihi salatu wassalam yake shiga cikin kogon Hira yana kadaici yana bauta yana tunani game da abubuwan da suke zuwa suna dawo matashi na gaba malam yace jibrilu yanzilu bil wahyi malaika jibril yana sabka da wahyi walamma takamala lahu 40 sana lokacin da shekaru 40 suka cika ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hiya ra'sul kamal kuma sune ainihin shekarun cika sune shekarun cika hankalin mutum da ka cika shekara 40 to shikenan ka tashi daga matashi ka zama gwarzo yanzu kai ba matashi bane da rishin gaba da rishin hankali da hatsaniya da kiriniya duk lokacin su ya wuce yanzu kai ma ba da tije bane kai amma mi gwarzo ne kai sai ka kai 50 da ka kai 50 to kuma bayan 50 daga nan da tije ne kai amma da ka shiga shekara 40 to in ka yi hankali ka in ba za ka yi ba za ka yi shekaru ne na kamala wakili ana babu kaɗan cikinsu kama annabi Isa kama annabi Yahya waɗannan duk suka ɗan Allah ba su annabci wa atinahu al-hukma sabiyya ko kaifa nukallimu man kana fil madi sabiyya qala inni abdullahi atani al-kitab to so waɗannan suna karana wani cikin su yana karami wani cikin su ma yana jariri Allah ya mai da shi annabci kamar galibin annaba duka Allah yana aiko su ne in sun cika shekara 40 kamar yanda Allah ya ce ma annabi Musa walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma haka Allah ya ce ma annabi su walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma haka sauran annaba yawancin su duka Allah subhanahu wataala yana aiko su ne in sun shekaru 40 to yayin da shekaru 40 suka cika ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam badat walayun nubuwa alamomin annabta sai suka fara bayyana kalo suka fara wato bayyana wa talma kuma suna walkatawa haka wa min dalika daga cikin wadannan alamomin da suka fara bayyana suna haskakawa suna nuna wannan bawan Allah annabi ne daga cikin annabawan Allah anna hajaran bi makka lalle wani katan duti a makka ko wani duti a makka kana sallimu alaihi ya kasance yana gaida manzo Allah na manzo Allah sallama in yaga manzo Allah sai ce assalamu alayka kuma ya sallama wannan ba wani abun mamaki ne sai ma da kace magana mutun dauke irin ka ba iya magana Allah ya rike mai harshen da baki ba su iya magana sai dai ta bibanta ko kuma ba sai dai ta nuni kuma bakinka da nashi iri ɗaya ne harshenka da nashi iri ne amma kai Allah ya baka dama kai magana shi kuma Allah ya hana shi dan haka Allah abin da ya ga dama sai ya sa shi ya magana ba wani abu ne na mamaki ba ka ce wai bale haka roki abin dariya abin isgili karramawa ce Allah ta'ala ya bi manzon Allah wa mina daga cikin annahu kana yara ru'ya sadiqa daga cikin alamomin da suka fara bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yana ganin mafarki na gaskiya fa kana la yara ru'ya manzon Allah ya kasance baya ganin mafarki illa ja'at mithla falaqis subh sai wannan mafarkin yazo kaman ainihi wayewar gari kaman wayewar safiya ma'ana da abin da ya gani cikin mafarki sai ya tabbata ko ba haka ba kamar yanda wayewar gari ai tana tabbata yau gari ba ya waye to yanda gari ke wayewa ba tare da wani ya ce shi bai ga ya waye ba kowa sai ya ga wayewar gari ko to haka manzon Allah da abin da ya gani cikin mafarki sai ya gane shi a karana annabi sallallahu alaihi wasallam ce yayi mafarkin ka zama wani babban malami to haka ka zama din kawai sai ka zama in yace ma ya gan ka zama babban sarki sai ka zama in yace yayi mafarkin ka zama babban mai kudi to shi ke in shi ya mafarkin abin ya same shi to sai ya same shi domin su annaba mafarkinsu gaskiya ne kuma mafarkinsu ɗaya daga cikin abubuwa ne na wahayin da Allah ke masu babanin kai kai mafarkin ka kashi biyu ne yana iya zama gaskiya yana iya zama ƙarya yana iya zama damuwa ne kai da abin kawai sai kai ta gane shi yana iya zama kuma gaskiya ka gani kuma ya faru kaga wani ya mutu kuma ya mutu din wanda da ma ya mutu a zai yawwa ko ka ganka makka ka kanan kana da wani ka kare kana yin sallah bayan makamin ibrahima ka sai safa da marwa ka zo ana duka yanan kana ta gani ga yanan duk da mutanen maradi wanda kuka sai ga yanan kun ta yi kana ta ganin kowa ana ta masha Allah har wutar an dawo ka tashi ka ganga basa gadan ka kake kawai to yana iya zuwa a wannan shekarar ko wata shekara ko wata shekara ko wata shekara kuma yana iya zama mafarkin kenan tsakaninka da makka mafarki kawai kai ba za ka shi ba amma dai ka ganta cikin kwana ka ganta da haskenta da komi da kaba komi ka gani yadda kowa ke gani amma cikin mi yawa kalala ba ka da rabo ba za ka yi hatta mabat
ta haka akai
shi kuma 23 sana shekaru 23 ne
fa hadhihi ru'ya wannan mafarkin da akai juz'un kashi ɗaya ne min 46 juz'an min an-nubuwa daga kashi 46 na annabci
muna ganewa ku
ma'ana cikin mafarki mafarki yana ɗaya daga cikin wato annabtar wahayi ko annabtar annabawa wahayin da Allah yake ma annabawa
falamma kana ramadan lokacin da ramadan ya kasance min sanati thalitha daga shekara ta uku min uzlatihi daga kauracewar shi da yake yi sallallahu alaihi wa sallam bi hira agogon hira sha Allahu Allah ya so an yufidha min rahmatihi ya zubo rahmar shi ala alil ard akan mutanen duniya fa akramahu bin nubuwwah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karraba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da annabci wa anzala alaihi jibril bi ayatin min alquran wa anzala ilaihi jibril malaika jibril sai ka zuwa gare shi bi ayatin min alquran da wasu ayoyi na alqurani sune wadanda suke farkon suratul alaq wa ba'da an-nazari malai yace to bayan nazari wa ta'ammuli da lura fil qara'il cikin alamomi wa dalail da kuma dalilai yumkinu lana yana yiwa gare mu an nuhaddida zalika al-yawm mu tantance wannan ranai bi annahu kana yawmul ithnain cewa ranar ta zama to ranar litinin ci li 21 madat min shari ramadan layla ma'ana 21 ga watan ramadan muna ganewa ku lokacin da ramadan ya kai 21 wannan lokaci ne malam yace aka saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala yace inna anzalahu lilailatil qadr inna anzalahu fi lailati mubarakah shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran kaga watan ramadan cikin shi ne aka saukar da qur'ani to kenan saukar da alqurani an yi shi ne 21 ga watan ramadan wa qad wafaqa kuma ya dace da 10 agustus 10 ga watan ut shekara ta 610 ta miladiya muna ganewa ku to duranta watan ut ya kama yanzu ramadan ya wuce lokacin da watan uku ya kama 10 gare shi to zai kai lissafi tun daga shekara ta 610 har zuwa shekara ta 2026 shekara nawa aka yi daga wancan lokacin zawwa yanzu da saukar wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka dai ramadan ya zo 21 kai kiyamul layli bi kenan zaka taya ta uku ko to sai kai tunanin cewa wannan lokacin shine daidai lokacin da Allah ya saukar da wahayi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa kana umruhu sallallahu alaihi wa sallam shekarun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance idzaka a wannan lokacin bidabt a takaice 40 sana kamariya shekaru 40 na lissafin wata shekara ta wata yawa ta mace musulunci ke musulmi suna amfani ne da wata musulunci yana amfani da wata bari a yi magana saboda musulmin su ba su amfani da shekarar wata sai azumi sai layya da sun wuce shi kenan ko ba haka ba ko da yake abin nan a hukumance a gwamnatance ma amfani suke yi da ta bature أو سأتي مع ليبنسيس كذا ندب توري زين سلاكما.
كما نعم بذكر أن بني جوانا نلا رودان كما يكما بتيا مبريش بريك نعم بروم. أنا برا ما أبغى أسوي بريك سبب ما أبغى لكورة أبغى تكين كسا. Duk musulmi ne shi manzon ja amfani da sabbici da misafin shekaru na wata wa 16 da watanni 6 wa 12 yawman da kuma kwana 12 yanan shekara 40 da wata 6 da kwana 12 lokacin ke ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa zalika nahwu 39 sanatin shamsiya wannan kuma yana kusa ga shekaru 39 na ainihin shekarun lissafin rana wa 13 da watanni uku wa 20 yawman da kwana 20 haka ne ko shekarun bature shekarun lissafin bature sun hina na musulmi yawa kwanakin ko ba haka ba na bugalibin watannin mai 29 su ɗan kaɗan suke yin 30 su kuma nasu galibin su 31 ne ma ko ba haka ba masu bi masu shine masu yin 30 da masu yin 29 da yake 29 ko da mai 28 kuma kuma kaga namu kuma suna su tsaye suke ba su gusa suna ne da su kuma namu canzawa suke saboda mu namu alaka su da wata ne da yadda ka rike lissafi da wata yayi to sai ka yi lissafin ka gaya na kana magana 28 ka ganshi sabo gaya nan sabon gani idan ka ga lissafin ka ya canza ashe 29 ne kace 28 da mikin kana jiran banda gobe to gobe ɗaya ga wata shi ke da su kuma nasu kawai an tsaida shi haka haka ba ya kari ba ya kara ba ya rage muna ba Allah ta'ala ya yi maganar shi ya ce sa'alunaka anil ahilla qul ya mawaqitu linnas wal hajj suna tambaye ka daga bismillah jawo shi haka yi ko ban aje shi da kyau bane akwai gari almin mazid ai maza shayi tunda yana da abin taba na ba ko? Abin taba na ba zubewa yi ka malam yace wal nastami' mi sauraro ila Aisha Siddiqa radiyallahu anha zuwa na Aisha mi yawan gaskiya Allah ya kara mata yarda tarwi lana tana rawaito mana qissat hadhihi alwaqa'a qissa wannan abin da ya faru allati kanat wanda ita wannan qissa din ko wannan abin da ya faru ya kasance nuqtata bidayatin nubuwa shine alaman bayyana annabci alama farawa annabi wa akhadhat taftahu da yajira zulumati al-kufr wa dhalal wa akhadhat kuma takama taftahu bayyana bude da yajiri zulumati al-kufr dufan dubun kafirci da yajiri jami ne na dajur dajur shi ma duhu to nan dubban dubban kafirci wa dhalal da kuma bacewa hatta bayyarat har sai da annabta ta canza majral hayati magudanar rayuwa wa addalat kuma ta daidaita khassat tarikh tabiyyar tarihi dare ya zamanto kyakkyawa ne mai kyau ne abin so ne abin kauna ne qalat aisha radhiyallahu anha aisha Allah ya kara mata yarda tace awwalu ma budi bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkon abinda aka bayyana ma manzon Allah aka fara mai da shi min alwahyi na wahyi
الرؤيا الصالحة في النوم واتو مبلكي إن جنجتش نجرتش أتكمتش فكان لا يرى رؤيا يكسنش بايا غنم مفركي إلا جاءت مثل فلك الصبح سيما فلكي يا زمنتو كمان واي وسابيا ثم حبب إليه الخلاء سانن أكسن جامع النبي صلى الله عليه وسلم سان كليش وكان يخلو بغار حراء من دام الله صلى الله عليه وسلم يكسن شي واتوينا كديتا أتكنكو وانحراء ويتحنث فيه سيئت إبادة أتكنكو وانحراء وهو التعبد شيني بمتاه شيني تحنث لهم الليالية ينا ينبوتد كوانكي ذوات العدد masu adadi kamar yadda aka faɗa cewa yana yin wata da wata ko yawa to kwanaki ne waɗanda suke zawatil adad masu adadi masu kwanaki da yawa kenan qabla an yanzi'a ila ali gabanin ya dawo zuwa iyali shi sai yayi waɗannan kwanakin masu adadi in sun kare kuma sai ya dawo wa yatazawwadu lidhalika kuma sai yayi guzuri saboda haka ya dauki guzuri domin in ya shiga ba zai hito ba kamar nau'i ne irin na itikafi thumma yarji'u sa'annan ya dawo ila khadija ta zuwa khadija fa yatazawwadu sai ya karbi guzuri ya dauki guzuri limithliya saboda irin wadancan kwanakin na gaba kuma wadancan wadanda suka wuce irin su kuma yake so ya kare shi to sai dauki guzurin da zai ishe shi tsawon wadannan kwanakin haka aka yi tai yaje in yayi wata ya dawo ya kwana biyu kuma ya koma ya ga iyalin shi ya ga yayan shi kuma ya koma hatta ja al-haqq har sai da gaskiya ta zo mishi hatta ja al-haqq har gaskiya ta zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ghari hira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kogon hira waja'ahu al-malaku sai mala'ika ya zo wurin shi fa qala sai yace mai iqra yace mai kai karatu وقال سيتي ما أنا بقاري يتي نيبا إيا كراتوبا قال يتي فأخذني سيكامني سيركيني فغطني يربيني حتى بلغ مني الجهد السيدة وهلا تكيمني ثم أرسلني سأنم يسكيني باين يركيني فقال سيتي اقرأ كي كراتو قلت نتي ما أنا بقاري ni ba mai karatu ba ne kare ce fa akhadani sai ya kama ni fa ghaffani althaniya sai ya lullube ni lullubewa ta biyu hatta balagha minni aljahd har sai da ya kai wahala gare ni thumma arsalani sa'annan ya sake ni fa qala sai ya ce iqra kai karatu fa qultu sai na ce ma ana biqari ba mai karatu ba ne fa akhadani sai ya kara kama ni fa ghaffani althalitha ya lullube ni karo na uku kuma arsala ni sa'annan ya sake ni fa qala sai yace iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram yace Allah yace kai karatu da sunan ubangijinka Allah wanda ya halitta dan adam daga mulmulallin jini iqra wa rabbuka al-akram kai karatu Allah ta'ala ma halittinka shiri mafi girma alladhi 'allama bil qalam wanda ya sanar da alƙalami allama al-insana ma lam ya'lam ya sanar da mutum abin da bai sani ba wannan kissa abin da take nunawa dole sai kai karatu ba makawa ba mafita sai karatu babu abin da zai mai gurbin karatu karatu shine gaban komi mai ya nuna dole sai an koyi shi dole sai an koya ma sa'annan zaka iyawa ba zaka koya ma kanka ba duk wanda ke koya ma kanshi karatu to shedan ne malamin shi kabe kenan da akwai wani abu da din karatu da malaika jibril ce ma annabi zai yi shi tunda baka yi karatu ba to ga mai maki ma sai ce ba lalle sai an yi karatun nan ba maka ba to wannan yana bayyana falala da muhimmancin karatu cewa babu kamar karatu al-ilmu la yusawihi shay'un babu wani abu wanda yake daidai da ilimi ilimi yafi komai kuma inda Allah ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun waɗanda suke da ilimi suna zama ɗaya da waɗanda ba su da ilimi? Ba za su zama ɗaya ba. Na ilimi shi ne gaba. To saboda haka mu al'umma ce ta ilimi, mu musulmi al'umma ce ta karatu, ba al'umma ce ta zaman banza ba karatu ba, ko rigima da rikici ba karatu ba. Maganin rikici, maganin rigima, maganin gardama, maganin hayaniya shi ne kowa ya karatu. Amma shaidan ya hana mu sai dai mu yi ta rigima, mu ci jayayya. Kuma karatu ba sauraron karatu ba ake, koyon shi ake. Ba ka kunna salula ka yi ta saurari ba. Ka ji wata magana wadda wani malami kawai sai ka zo cikin majalisa ka ce abu kaza ma ba ya da kyau. Ai, ta rigima. Ina ka ji ga wa'azi ne, to me dalili? A ya faɗi dalili ma ban san dalilin ba. To ba haka nan. Abin da ka ji ka rike abin ka ka ɗauke shi abin rigima da kai da mutane. Ka bar shi cikin zuciyarka ka yarda da shi shike. Yawa, in kaga za ka iya faɗi to za ka iya faɗin dalilin. Yawa, za ka iya cewa ga dalilin da malam ya faɗi. Ko ka ta bane ya ce magana tana ciki. Amma sai ka kasa ko guda a ciki. Allah ya kiyaye. Amin. Da haka mu al'umma ce ta neman ilimi. Kuma neman ilimin nan ba ranar kare shi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Kai ta bauta ma Allah sai mutuwa ta zo maka. Kuma ilimi bauta ce mai girma. Shi ne ma tushen mutane. Da aka yi ibada ba ilimi kaga an yi aikin banza. To kuma babu abinda muka rena kamar me? Kamar ilimi a rayuwarmu. Shi kare muka ba baya. Allah ya kiyaye. To malai yace faraja biya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da waɗannan ayoyin. Yarjufu fu'aduhu, zuciyar shi tana ta bugawa, tana karkarwa. Wa dakhala ala Khadija, sai ya shigo wurin Khadija bintu Khuwailid, ɗan Khuwailid. Matar shi kenan. Fa qala yace zammiluni zammiluni, kulullubeni kulullubeni. Fa qalat Khadijatu fazammaluhu. Sai suka lullube shi hatta zaba anhu ar-raw, har sai da wato damuwa ta rabu da shi, wannan firgita ta rabu da shi. Wa qala li Khadija tamali, sai ce ma Khadija me ya same ni, nike gare ni? Fa akhbaraha al-khabar, sai ya ba ta labarin abin da ya faru a cikin kogon Hira. Fa qala yace laqad khashitu ala nafsi, lalle na ji tsoro a kan kaina. فقالت خديجة سي خديجة تتشي كلا تتشي آه والله ما يخزيك الله أبدا ألا تعالى بازي كن يتاكبا كو يولاك أن تاكبا هر أبدا ميسا تتشي إنك لتصل الرحمة للي كي كنا سادد زمنش وتحمل الكل كما كنا دوك النوي وهو كل على مولاه كيني الكل نوي mun yi bayanin shi rana ya kewa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tausaya maka in ya gaba ka yi biyan bashi ya ce shi za ya biya. Ko nawa ne kuma? To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ɗaukar nauyi. Wa tuksibul ma'duma, kuma kana ba wanda ba ya da. Wa taqrid dhaifa, kuma kana yin abincin bako. Wa tu'inu ala nawa'ibil haqq, kuma kana taimakawa akan musibu na gaskiya. Ma'ana kana taimakon wanda ya shiga cikin musiba ta gaskiya. Aka sace mai kuɗi, ko aka kwace mai su, ko ya yi gobara, ko ruwa suka tai da dukiyar shi. Kaga duk wannan musiba ce ta gaskiya. Ba wanda za a zo ya ƙarya ba, ko shagon baya da ya ce an sace mai shago gaba ɗaya. Kaga wannan musiba ce, amma ta ƙarya ya waɗi saboda ba a yi ta ba. Ko ya yanke aljihun shi kawai zo ya ce cikin kasuwa ka yanke mai aljihu, kuma da kuɗin shi ciki wajen jikka ɗari kaza ce. Ko kuma wani ya aike shi ya zo ya dawo da aljihun kake ce an yanke. Kaga wannan duk ƙarya ce saboda abin ba a yi ba, amma ya faɗi musiba amma ta ƙarya. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk wanda musiba ta gaskiya ta same shi, mutum mai gaskiya, to manzo Allah yana taimaka mashi. Ban tala qabbi Khadija, sai Khadija ta tafi da shi hatta atat bihi, har sai da taje da shi waraqatan na Naufal, wurin waraka dan Naufal, ibni Asad dan Asad, ibni Abdul Uzza dan Abdul Uzza, ibni ammi Khadija dan uwan baban Khadija. Wa kana imra'an, mutum ne ya kasance ta nasara, ya zamanto Krista, ya zamanto banasari bil jahiliya, a cikin jahiliya. Muna ganewa ku? Idan kana so da larabci ka ce mutum ya zama banasari sai ka ce ta nasara, idan kana son ka ce mutum ya zama bayahudi sai ka ce ta hawwada, ya zama bayahudi, idan kana so ka ce mutum ya zama majusi sai ka ce ta majjasa, idan kana so ka ce mutum ya zama musulmi ba sai ka ce ta sallama. Eh, ya mika waya ke sallama dakhala fil islam. Wa kana yaktubu alkitab al-ibraniya, ya kasance yana rubuta littafi ainihi na ibrananci na yaran ainihi annabi Isa alayhi salam. Mutum ne da ya zamba nasaran kuma sai shiga koyon me, koyon yaran nasu, yaran nasarancin, saboda ita linjila ba da larabci take ba, da yaran annabi Isa take, ko ba haka bane? To yaran sunan shi al-ibraniya. Wa yaktubu min al-injili bil ibraniya, sai ya rubuta linjila da yaran ibraniyanci. Masha Allahu an yaktuba, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya rubuta. Wa kana shaykhan kabir, kuma ya kasance dattijo ne, ya tsufa, amma ya makanci saboda tsufa. Fa qalat lahu Khadija, sai Khadija tace mashi, yabna am, tace ya kai dan uwan babana, isma' min ibni akhika, ka saurari dan uwanka, ko kuma ka saurara daga dan uwanka, ka ji abin da yake ci, saurari shi ka ji abin da yake faɗi. Fa qala lahu Waraqa, sai Waraqa ya ce mashi, yabna akhi, ya kai dan uwana, ma za tara, me kake gani? Fa akhbarahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi labarin abin da ya gani, ya gaya mai cewa wata halitta ce ta hito gare ni, kuma ta matse ni karo na farko, na biyu, na uku, tana cewa in yi karatu, ina cewa ban iya karatu ba, a ƙarshe ga abin da ya karanta mani. Ma'ana dai duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mala'ika Jibril labarin da abin da ya faru. Fa qala lahu Waraqa, sai Waraqa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, hadha an-namus, wannan shine abokin sirri, shine namus, alladhi nazzalahu Allah, wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi, ala Musa, akan annabi Musa. Abokin sirri shine wa mala'ika Jibril kenan. An-namus shine sahibu sirri, mai sirri, wayi kuma sirri ne ai, sai a zo na ayi ma annabi shi baka san anya ba, ba ka ji. Shikenan, ya laitani fiha jaza'a, Waraqa ya ce ya laitani, kai ce na fiha a cikin ta jaza'an, a ce ina matashi. Aljazaw shi ne mi, shi ne matashi. Aljazaw ɗan dabba shi ne wanda ya wuce hila, nan kaga ya haƙorin shi sun cika, shi ne aljazaw. To ya ce ina ma, a ce ina matashi na, wannan lokacin naka ya bayyana. Laitani akunu hayyan, ina ma a ce ina da rai, idh yukhrijuka qaumuka, a lokacin da mutanenka za su kore ka daga garinka. Fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ma'aiki zira da aminci Allah su kare tabbata a gare shi, yace awa mukhrijiyahum, shin su za su fitar da ni? Yace me na ba za su fitar da ni daga garina? Kala, sai Waraqa ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, yace sai sun hida ka da garinka. lam yati rajulun qattu, babu wani mutum da zai taba zuwa bi mithli ma ji'ta bihi, da irin abinda kazo da shi, illa udiya, sai an yi adawa da shi, sai an yi gaba da shi, sai yi kiyayya da shi, kuma sai an kori shi. In dai irin abinda ka gaya mani ne, to duk radda ya bayyana kau, to kwashi ba dadi za ka yi da kai da mutanen ka. Shikenan yace mai, wa in yudrikni yawmuka, in ranar da ka bayyana ta riske ni, ta same ni, an surka nasran mu'azzara, zan taimake ka taimako mai ƙarfi. Thumma lam yanshab waraka, sannan waraka bai dade ba, an tufiya ya rasu. Wa fatara alwahyu, kuma sai wahayi yanki. Saboda wannan shine abinda ya faru, takaitaccen bayani game da abin da ya faru na saukar wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma zuwan shi zuwa ga wannan malamin daga cikin malaman Nasarawa, waɗanda suka nuna goyon baya annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa lalle idan ranar bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana gare su, za su kamawa. Saboda ya ji bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fahimci, wato kuma wannan bawan Allah na ƙwarai ne, saboda shi ba ya cikin waɗanda ba su yarda da annabi Musa ba, ya yarda da shi, kuma gashi ya yarda da annabi Isa, kuma gashi ya nuna goyon bayan shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada barta gobe. Oh, eh barta. Akwai sanarwa ta rasuwa, izzati amma ya sibo, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.